is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC, sashin Hausa na murya Amurka kuke saro kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna yin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za a iya masu sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asubahi. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin safe yau Litinin 14 ga watan Satumba shekara ta 2015. Ga kanun labarai.
Falastina da 'yan sanda sun yi rangama a masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus. Gwamnatin Sudan ta Kudu da 'yan tawayen ƙasar za su yi wani taro a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi. Ita kuma gwamnatin Yamal da ke gudun hijira ta ce ta fasa halatta wani taro da 'yan Huti taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya.
To Allah kyauta.
Barin wuta da ake masu daga sama har ƙasa, an da duk wata hanya da ke samun abubuwan masarufi a hakili, saboda haka abin ya zame masu alakakai. Galibin sun fara nitsa wuya.
Kakakin rundunar mayakan ƙasa ta Najeriya kanar Sani Kuka Sheka Usman muna tafi da ƙarin bayani bayan labaran duniya. A Bukuru jihar Plateau kuma wani bene ya rushe da ɗaliban wata makarantar Islamiyya. Ibrahim Alfahamin na tafi da shirin Cike da Gaskiya. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Jiya Ladi, Falastina da 'yan sandan Isra'ila suka yi rangama a haraba masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus, jajibirin ranar Rosh Hashana, sabuwar shekarar Yahudawa. Rangama ta ɓarke ce a lokacin da 'yan sanda suka shiga haraba masallacin, suna bin wasu Falastina waɗanda tun da farko sun kilace kansu a cikin masallacin, kuma sun jefi 'yan sanda da duwatsu. Hukumomin Isra'ila sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kuma gurnetin gili a kan Falastina matasa. Ƙasar Jordan, wacce ita ke kula lura da masallacin, ta yi Allah wadai da sumaman da Isra'ila ta kai, kuma ta zarge ta da laifin tsokanar faɗa da kuma yunkurin canja matsayin masallacin ɗaya daga cikin wurare masu tsarki masu kuma sarƙaƙiya a gabas ta tsakiya. Tsarin da ake amfani da shi yanzu ya tanadi cewa Yahudawa na iya kai ziyara, amma ba za su yi addu'a a haraba masallacin ba, domin tsoron kada yin hakan ya haddasa faɗa tsakaninsu da musulmi. Tazoma a wannan wuri yana ta ƙara ƙamari, domin musulmi ba su ji daɗin cewa waɗanda ba musulmi ne ba suna kai ziyara masallacin, da kuma kiran da ake cewa a samarwa Yahudawa wurin yin addu'a a kusa da masallacin.
Gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu da 'yan tawayen ƙasar sun faɗa cewa za su tura manyan wakilansu zuwa wani taro na musamman a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 23 ga wannan wata na Satumba, idan Allah ya kai mu. Wannan taro za a yi ne da ya biyo bayan gayyatar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon, da za a yi ne da nufin samun goyon bayan ƙasashen duniya ga ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a Sudan ta Kudu da aka rattaba a hannu a kwanan nan. Jakada Ezekiel Lolgat Cook, ya sakataren harkokin wajen kungiyar 'yan tawaye ta Sudan People Liberation Movement, ya ce shugaban 'yan tawaye, wadda kuma shi ne tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar, zai halarci wannan taro. Ita ma gwamnatin Sudan ta Kudu ta yi na'am da wannan gayyata. Ministan harkokin wajen ƙasar Barnabas Mariel Benjamin ya ce mataimakin shugaban ƙasar James Woni Igga shi ne zai jagoranci tawagar wakilan gwamnati zuwa wajen taron. Ministan ya yi hasashen samun nasara ganawar da za a yi.
A yayin da ɓangarorin Sudan ta Kudu suka yadda za su yi wani taro, gwamnatin ƙasar Yamal da ke gudun hijira ta ce ba za ta halarci shawarwarin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ba, sai fa idan 'yan tawayen Hutu sun janye daga yankunan da suka mamaye, kamar yadda wani ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada. Da farko, shugaba Abdu Rabo Mansur Hadi ya ce gwamnatinsa za ta halarci taron da aka shirya yi a wannan makon a Oman. To amma kuma a jiya Lahadi ya faɗa a wata sanarwar da ya gabatar cewa gwamnatinsa ta yanke shawarar ba za ta halarci taron ba, sai fa idan ƴan tawaye sun mintanta ƙa'idodin ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya kuma suka amince su ƙaddamar ba tare da gitta wasu sharuɗa ba. Wannan sanarwa ta biyo bayan yunkurin da aka shayi na ganin cewa ɓangarorin biyu sun yi shawarwarin samun zaman lafiya da nufin magance rikicin ƙasar. A farkon wannan shekara shugaba Hadi ya arce zuwa wato daga Yamal, yanzu gwamnatinsa tana gudanar da harkokin mulki daga ƙasar Saudi Arabia. Rikicin da ake a ƙasar Yamal ya kashe fiye da mutane 4,500.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. ‘Yan sanda a ƙasar India suna neman wani mutumi da ake tsammanin shi ne ya ɓoye nakiyoyi a wajen adana karikitan haɗa nakiyoyi da suka tashi sa kashe aƙalla mutane 89 da raunata mutane 100. Jiya Lahadi, ‘yan sanda suka ce suna neman wannan mutum mai suna Rajendra Kaswa, wadda hukumomi suka ce ya arce da ‘yan uwansa. Hukumomin sun ce ya ɓoye taki da wasu abubuwan haɗa nakiyoyi kusa da shagon cin abinci a Petlawad da ke jihar Madhya Pradesh da ke tsakiyar ƙasar. Da farko, ‘yan sanda sun zaci mummunar tashin nakiyoyin a ranar Asabar, gas ɗin girki a shagon sayar da abinci ne ya haddasa a lokacin da yara da ma’aikata suke kare kumallo. To amma yanzu ‘yan sanda sun yi imanin cewa tashin nakiyoyin sun samo asali ne daga wurin adana karikitan haɗa nakiyoyi na kasuwa. Jiya Lahadi, babban ministan jihar Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan ya ziyarci wurin, inda mazauna yankin da suka fusata suka ce hukumomi sun kasa ɗaukan mataki a kokin da suka yi a kan wajen adana karikitan nakiyoyin.
Ƙasar Jamus za ta sake mai da tsarin duba fasfo a kan iyakarta da ƙasar Austria na wani ɗan ƙaramin lokaci domin ta ƙayyade kwararren 'yan gudun hijira. Jiya Lahadi, ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya ce an ɗauki wannan matakin ne da nufin dakatar da kwararren 'yan gudun hijira zuwa Jamus, kuma a koma ga amfani da tsarin da ya kamata. A kwanan nan ƙasashen Jamus da Austria suka yarda 'yan gudun hijira daga ƙasashen wato shiga ƙasashensu domin rage yawan 'yan gudun hijira da suke taruwa a ƙasar Hungary. 'Yan sandan Jamus sun ce kimamin 'yan gudun hijira 12,200 da mai tan waɗanda suke neman mafaka a ƙasashen ƙungiyar ƙasashen Turai ne suka kwarara zuwa birnin Munich da ke kudancin ƙasar a ranar Asabar. A wani yunkurin kuma na ƙayyade yawan 'yan gudun hijira, jiya Lahadi aka jingina zirga-zirgar jiragen ƙasa daga Austria zuwa Jamus. Jami'an lura da sufurin jiragen ƙasa na ƙasashen biyu ne suka ba da wannan sanarwa.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau Litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki na kwanaki uku a Faransa. Batun tsaro yana daga cikin batutuwa da shugaban zai tattauna da mai masaukinsa shugaba Hollande na Faransa, a kuma daidai lokacin da rundunar mayakan Najeriya take bayyana cewa saboda sabbin matakai da take ɗauka, tsagerun Boko Haram sun fara saranda. Ga Hassan Maina Kaina da ci gaban wannan rahoto.
Na tambayi daraktan watsa labarai na hedkwatar sojin ƙasar Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko zai mana bayani dangane da wannan sabon salon yaki.
Barin wuta da ake masu daga sama har ƙasa, an bi duk wata hanya da ke samun abubuwan masaruhi a hakili, saboda haka abin ya zame masu alakaka. Galibin sun fara miƙa wuya, kuma waɗanda ma suka fito suna ba da labarin cewa fa a yasu yasu 'yan ta'addan ba dace, don kuma ba kowa na neman ya ta kai.
Yanzu ko 'yan Boko Haram ɗin nawa ne suka miƙa wuya?
Wato ɓangarori ne da dama muka tabbatar da haka cewa suna ta hitowa daga ɓangare na Gozo da kuma Bama da dai sauran makamantan wurare. Ana nan ana kan lissafi.
Babban abin da ke ji hankalin masana tsaro a wannan sabon salon yaƙi shi ne yadda manyan hafsoshin sojin ƙasa da na sama suka tare a jihar Borno, ba ma a birnin Maiduguri ba, amma suna can a filin daga. Rahotanni sun nuna cewar babban hafsan sojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar da kansa ke jagora jagorantar farmaki daga sama yayin da yanzu haka babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai na can a filin daga Jibrin Baba Indace wani dan jarida ne mai zaman kansa dake cikin tawagar babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya
wannan tafiya da muka yi tafiya ne ba wai na ziyaran sojoji ba tafiya ne cikin shirin yaki daga shi da yake commander da generali general star abuse star da colonel da su duka kowa da bindiga banda mu da muke anje du ko mu anje rudu an ga mana wannan tafiya ta yaki ce amma wannan tafiya koda aka kai gambaru labina in ka ji inda sojoji suka je da suka gan commander su cikin shiri kan suna ta kowa cewa good to go mu za mu je mu gama da su za mu je mu gama da su
wani kurare kan sha'anin tsaro da yaki da ta'addanci Dr. Muhammad Elnur Dongel na Jami'ar Maiduguri ya ji hankalin rundunar sojan Najeriya cewa binciken su na masana sun gano cewa yan Boko Haram sun kasu zuwa gida hudu
akwai masu manyan ra'ayi da bayin ra'ayi a barsu akwai wanda kawai sun samu kansu a cikin bayin da za su yi ta kuma akwai wasu da aka ziga su aka shiga za su iya fita kuma akwai wasu da kawai su ba sani ba ana tafiya da su ne hankalin su ba sani da kike ba to masu manyan ra'ayi da suke cikin na farin nan to ya kamata a yi musu hukunci da wuri
Dr. Muhammad Elnur Dongel Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Rahotanni daga jihar Filato sun ce akalla yara 15 ne suka halaka wasu fiye da 30 kuma suka jikkata lokacin da ginin wata makarantar Islamiyya ta fadi kan dalibai a garin Bukuru. Ga rahoton da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a yankin Zainab Babaji ta aiko mana.
Bayanai daga garin Bukuru a karamar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Filato na nuni da cewa wata makaranta mai ginin Bene ta afka akan yara wanda ya sanadin rasuwar wasu yaran yayin da wasu da dama suka jikkata ake musu jinya a asibiti. A cewar wasu ganau da nazanta da su sun shaida mun cewa lamarin ya auku ne da yammacin jiya yayin da yaran ke karatun Islamiyya a makarantar Abu Na'ima dake garin Nabukur. Lawal Bala shugaban matasa ne a yankin Nabukur ya shaida mun cewa sun bada agaji wajen zakulo yaran daga baraguzan ginin
wato ainihin yau abin da ya faru makaranta ne ta rushe a cikin garin Bukur tana nan a kayan ruwa akwai yara da suka samu matsala wanda wasu suna nan sun karere wasu kuma suna asibiti matasa da suka zo kowa ya zo da gaggawa maganan ceton yara to amma alhamdulillah su yan Red Cross da yan fire service sun iya kan kokarinsu da nema a halin yanzu wasu dai suna asibiti akwai gawaki sun kai kamar mutum 15 haka to amma ba a gama tantancewa ba saboda wasu suna asibiti ana samun wasu gawakin a yanzu haka a halin da ake ciki kenan
to wani hali ake ciki a yanzu haka dai
to a halin yanzu dai wayanda suka mutu an kai su gidajen iyayensu wasu kuma an kai asibiti kuma a wannan ciki asibiti dai ana kan lura da su a manya-manyan asibitoci su kuma wayanda ake abin nan sai gobe idan Allah ya kai mu za a yi jana'izar sannan kuma idan har akwai sauran wani gawaki dai daga wanda suka aka binne to saboda lura da dare ya yi da tractor an dai tattuna an nema sai dai da safe za a ci gaba da neman wa'annan gawakin amma a halin yanzu dai ba komai dai ya lafa babu dai wani abin nan.
Shi ma Alhaji Dahiru Musa mai turare wani shugaban al'umma a garin Nabukur ya shaida mun cewa suna roƙon gwamnati ta agazawa waɗanda suka jikkata.
Farko dai muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ne ya aiko wannan abu. Kuma masu bada gudunmawa sun bada gudunmawa sosai kamar su nema ba har limaman gari kowa ya zo ya bada gudunmawa. Kuma Allah ya takaita abin an kawo su ka tafi la an zo duk an daga abubuwa gidan sama ne makarantar. Yawwa akwai yara a sama akwai yara a ƙasa. Maganan da aka yi shi ne malaman ta ji lokacin da abin ya fara cikin sai ta ce ma yaran su dawo inda Allah ya kawo su kun abubuwan kenan su dawo ta nan da suka dawo ta nan kafin dai su gama dawowan shi ne abin ya sauko har ya danna wasu da fulani dai daban da wanda iyayensu suka ɗibe su akwai mutane kusan mutum 30 suna Plateau Hospital wanda nema ta kai su gurin yanzu. Mu roƙon da muke yi dai muna roƙon gwamnati da zo ta sake taimaka mana a cikin al'amarin nan don kusan abin ya yi yawa muna da yara da yawa suna nan a Plateau Hospital su zai su duba mana da Allah su taimaka mana.
Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin hukumomi ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji. Kafin shirinmu na gaba ga wannan sako.
The military will help us maintain peace in those areas, especially Madagali, Michika, Mumbi North. This idea that Muslims brought the Boko Haram.
Bari na faɗa muku har yanzu da sauraron na akaba, domin ku akwai wasu masu tunani da zargin cewa musulmi ne ke kawo Boko Haram. Na haka dole sojoji fa ku taimaka mana.
Za ku saurari cikakken wannan rahoto a cikin shirin Hantsi in Allah kai mu. Muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo muke cewa ƙarfe 1 da kusan minti 15 da rabi. A gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Yaran nasa dan nasa Buhari shi ya fara insulting dinsu, sannan shi kuma ya zo ya sa aka kirawo yara ya je kulle sa office, yana musu magana ya hau duka mace har da caccaka mata biro,
yana zagina ga masu jahilai kaza kaza bar je makaranta ba wai wai,
kuma yana kiran kansa cewa shi kila ne, in ya kashe ka kuma ba abin da za a yi, wannan ba karamin magana ba.
Ni ce ta biyar ya zo kai ne ya hada ni da banko, yana ta duka ne, yana ta duka ne.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu kura ba ta lafa ba game da batun dukar da ake zargin cewa tsohon shugaban hukumar Karota ta jihar Kano, Mustapha Hamza Buhari ba kwana, ya lakkada mu wasu ma'aikatan hukumar bayan da suka kama ɗansa yana tuki yana buga waya. Duk da cewa an ce yayi murabus bayan da gwamnatin jihar Kano ya bada umarni a binciki wannan lamarin. Babban abin tashin hankali game da wannan batu kuwa shine barazanar da dukkan ma'aikatan da suke wurin suka ce yayi, cewar shi fa kisan kai yake yi kuma zai iya kashe mutum ba tare da wani abu ya faru ba. To bari mu faro da shimfiɗa kan wannan batu, kuma na gayyato mana ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM dake Kano, wanda tun farkon faruwar wannan abu yake bin sawunsa. Sannan sai mu je ta bakin ma'aikatan Karota waɗanda ya hirar da su.
To, ka san tun farko ma dai abin da ya kawo wannan matsalar shine a lokacin da a wannan rana da su ma'aikata gari ya waye sun zo sun yi reporting aiki, sun ɗebi motoci sun tafi aiki. Kuma bisa al'ada ta ainihin su ma'aikatan wannan hukuma, mafi akasari duk inda aka ce danja ce wato mahaɗa ta ababen hawa za ka ga motocinsu a nan. To a nan kan ainihin wannan danja suna tsaye ana aiki sai shi wannan irin shi tsohon MD ya taho da mota sai suka tsallako hanya. Domin a nan ma dai maganar tsara hudu wasu sun ce abokansa ne ma a lokacin suka tsallako hanya. Su ainihin jami'an hukumar Karotan suka kama su da laifin cewar suna tukin ganganci har suna yin waya ma, wanda kuma ba ma a Kano ba, a ko'ina duk inda aka ce mutum yana tuka mota yana yin waya akwai haɗari, domin za ka ga komai zai iya faruwa. Aka tsaya nan aka ta mai da yawu, su ma'aikatan suna cewa sai mun tafi ofis, sun tafi da su ofis, su kuma dai suna roƙon dai su tsare. To a cikin abokan sai wani kira shi wannan Buhari, wato ɗan gidan shi tsohon MP kenan ba kwana, a yake sai da masa cewar da ma'aikatan hukumar Karota sun kama su suna jiye zai kaza, sai ke sa to shi kenan su gara su tsara shi. Ba jima ba sai ga shi ya zo, sai daga zuwansa sai yake nuna ai su abin da ma'aikatan hukumar suka yi abokansa ba su kyauta ba, akan ne dan sun tsallaka shi za a kama su. Dai kamar yadda suka yi min bayani cewar ma'aikatan da wani babba a cikinsu ba su tanka masa ba, yana ta zage-zage har da zage-zage har ta cewar ai ba su ma san aikinsu ba, a kan ne kawai daga tsallaka kwana za su kama su, in ma haka ne an ma tsallaka kwana. Suka tafi harshe shi har cikin itali hukumar Karota. To lokacin da suka shiga cikin ne daga cikin su ma'aikatan sai suka maganganun da yake gaya musu, to ka zo zuciya jiki da zuciya, sai wani abu shi ma ya hau sai yake cewa kai aikin mu muke ba, sai yake cewa aikin nasu ma ba su san aikinsu ba, domin shi mafiya kwanza sai ya raba kuma da wannan zai yalan kyallan da yake cikin, domin ai ba su ma san me suke ba ka za ka ba ka ba. An gama wannan an shiga da motar an ajiye har sun fita sun tafi aiki ba, sai shi yaron sai ya kira ma'aikatan nasa za su ci tsohon MD ba kwana, sai yake ce masa ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru. su wayannan da suka kamo shi har sun fita sai suka sai yan biyu bugu waya sai ce ai sun an cirta su da suka dawo suka sai aka ce yana office su shiga cikin to alamu ya alamu lokacin da suka shiga me ya faru me ya faru su dai wayanda suke harabar gidan ne kama daga ma'aikata kama daga wayanda suke laifi aka kamo su sai ihu suka ji na su wayannan ma'aikatan sun fito waje shi ko har da wata mata cikin ne su ra kauna iyasu tana ta kuka tana cewar IMD ne da ke ta har ya tattaka mata biro a aka dai zo ana ta me ya faru daga nan dai aka dai san sulhunta suka juya suka tafi domin a lokacin ma har ita wannan yarinyar kauna iyasu wato ɗaya daga cikin ma'aikatan kuma karotan ta yi targaɗe a hannu saboda sakamakon dukan da shi yan din a cewar ta yi mata kamar yadda dai a cikin wannan interview da muka yi a kai suka faɗa
abin da yake faruwa jiya mun shirya wurin karfe 2 saura zamu fita operation aikin yamma saboda ni ne OC manifest team to sai aka shigo da mota ta dan gidan MD an kama shi yana waya so sai yara na suke yana ta surute dai haka san da aka shigo da shi sai wani askin yara na wanda ika motar sa office wancan lokacin da muka taba kama shi yace mana mutunci sai yake cewa wannan yaron shine dan gidan MD wanda muka taba kama yace mana mutunci gashi o ma an dada kamo shi kuma gashi yana ta surute haka sai nace okay kwarai to maybe ko yana da problem yaran so ana cikin wannan sai yaran ita ho inda nake ibu cikin yara na ina nuna ne ina cewa ni fa I'm very stupid ba ni da tarbiya sai ya raba ni da wannan aikin na karota tunda su ne karota baban sa ne MD ga yana ta wannan surutan dai haka ni ban saurare shi ba to wannan nuna nan da yake kaman zai lakace min hanci sai wani a cikin yara na ya ji haushi so sai ya mare shi so daga nan dai aka raba mu muka tafi aiki mun tafi aiki ko minti 25 ba mi ba sai aka yi mana waya office cewar mu dawo MD yana neman mu muka dawo muka zo office din Oga Jalo muka hadu da Oga Jalo da akwai wani yaron MD wanda MD ya zo da shi ya bashi sakataren OC na magani sai muka shiga office din MD muna shiga MD ya ce wannan yaron nasa ya rufe kofa ya taso ya fara ta kaina waye ya kamo dan sa a cikin mu waye ya kama shi kawai ya fara kutufan mu haka ta kaina ya fara yi mare ne ku kutufe ni sannan ya bi su gaba daya yara na su hudu a ciki akwai mace kauna Iliya ita ce a ƙarshe ita yafi duka ma fiye da kowa a cikin mu ya da kenan hannuna of course akwai ciwo amma dai bai kai na kaunar ba dan ita sai da muka kai ta asibiti shine abin da ya faru
to wannan shi yayi kuskure mutuka iya kuskure bai kamata a ce dan karota ya ji yayi abu kuma wanda yaron shi ya fara insulting din su shi yaran nasa dan nasa Buhari shi ya fara insulting din su sannan shi kuma ya zo ya sa aka kirawo yara ya je kulle sa office yana musu magana ya hau duka mace har da caccaka mata biro which is totally wrong
wato abin da ya faru shi dan MD na karota da ya zo sai shigo cikin gidan karota sai ya dinga zagin yan karota yana zagi na gaya musu jahilai kaza kaza ba su je makaranta ba wayewaye
to abin da ya faru shine shi MD je he made a mistake dan sa yayi laifi an kamo shi an kashi MD ya biya jiya yayi turo wa probosti punishing din su su hukunci to shi kuma ya je ya kira yara ya kulle sa office har da caccaka wa mace biro for what ya da case ya jike muna tunanin yarinya ta ji targade mu tana can kwance akan gana asibiti kuma yana kiran kansa cewa shi kila ne in ya kashe ka kuma ba abin da za a yi wannan ba karamin magana ba ce a ba a duba ce mai girma gwamna kai wa Allah kai wa annabi ka duba wannan magana tamu wannan magana ba karamin abu ce wallahi tallahi wata rana zai iya kashe wani ba da matakin ba wallahi tallahi zai iya yin abin da yafi wannan next time wallahi
mu biyar ne ta kaina ifara muna shiga ifara zagin mu yana cewa shi mu za mu gaya masa iskanci shi da yake kisa ma yake shi ya fara ta kaina ifara kututtufa ta sannan ya tafi ya kutufi kowa a ciki sai da ije karshe kan macen ita ce ta karshe kauna Iliya ya sa ta a bango ya dinga dukan ta hagu da dama ka'idar aikin mu abinda ta bayar cewar kowaye yayi laifi ko mai girma gwamna ne da kansa ifita in mufti ya je laifi ba a cikin konboy yake ba yayi laifi zamu kama shi mu kashi a hukunta shi doka cewa tai da bako da dan gari kuma duk wanda yayi laifi ba a ware dan wani ko an fifita wani ba
kai baka san wani abu ba shi ya kira kansa cewar in ya kashe mutum fa ba abin da za a yi kuma shi MD din ya ce shi sekila in ya kashe ka ba abin da za a yi to wannan ba karamin matsala ba me abin hakuri anan a ba wani batun mai hakuri anan ya ce shi mai kisa ne zai kuma iya kashe mutum
sunana kauna Ilyas wallahi abin da ya faru yau aikin muka fita ni ban san me faru ba so mun je mun dawo aka kirawo mu wa mu dawo cikin office wai MD yana neman mu muka zo cikin office sai kawai na fara gani yana dakan office na OC yana dakan OC na take shi ya take shi kuma sannan ya tura mu waje makabata.
Masu sauraro, idan Allah ya kai mu a shiri na gaba, za mu ji abubuwan da su ma'aikatan na Karota suke son su ga sun wakana game da shi tsohon shugabansu Mustapha Hamza Buhari Bakwana, wanda aka ce ya yi wubi ya aje aikin NASA da aka fara binciken lamarin. Haka kuma, muna bin sawun wani batu na wani ɗan gidan tsohon limamin Bauchi, wanda aka kama ake zargi da kashe wata ɗiyarsa mai shekaru 11 da haihuwa mai suna Hajara. Ya kuma binne gawarta a ɗakinsa, wai domin baya son a san cewar shi ne ubanta, saboda bai taɓa auren mahaifiyarta ba. Yanzu a madadin Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM da ke Kano, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.
To, madalla a gaida malamai Laraba za mu kawo muku maimaicin wannan shiri. Ga wannan sako kafin mu kai ku ga shirinmu na gaba.
Wannan ciwo da ya zama musiba, duniya take ya ƙasa, ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini, ana yaƙar wannan musiba. To, ina fata jama'a, in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo, ba lallai bane mazinaci ne, ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba, yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya yi aka yi amfani da ita, ko irin sirinjin allurar nan, ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya, larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma ƴan hanyoyi daban. To, wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo, kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi, kar a dinga tsangwamarsa, kada a dinga la'antarsa, baka san yadda ya samu wannan ciwon ba. Kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya, tsakaninsa ne da Allah. In yayi istighfari, Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki, saboda tsakaninsa ne da Allah. Allah kuma ya masa gafara, ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa. Saboda jama'ar musulmi, zunubi wani shu'umin abu ne. In ka tozarta me yayi, Allah zai jarabce ka da abin. In ka yadda da abin da yake yi, kun yi tarayya cikin zunubi. In ka nuna shi ka ce ga me kaza kai da shi, Annabi kuma ya ce al-ghibatu ashaddu min az-zina, yi da mutum ya fi zina tsanani. Saboda haka, ɗan kwana musulmi.
To, madalla, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Jiya Lahadi, Falastina da 'yan sandan Isra'ila suka yi arangama a harabar masallacin Al-Aqsa da ke birnin Kudus, jajiberin ranar sabuwar shekarar Yahudawa. Gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu da 'yan tawayen ƙasar sun faɗi cewa za su tura manyan wakilansu zuwa wani taro na musamman a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 23 ga wannan wata, idan Allah ya kai mu. Sannan kuma gwamnatin ƙasar Yemen da ke gudun hijira ta ce ba za ta halarci shawarwarin samun zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya ba, sai fa idan 'yan Houthi za su janye daga yankunan da suka mamaye.
A gaishe ki, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan, sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin mu sallama da ku, muna miya gaisuwar fatan alheri ga Dr. Yarma Adamu, daraktan asibitin Yarma mai zaman kansa da ke garin Gombe, da fatan kowa lafiya. Yanzu a madadin Jummai Ali da Cuba Hero Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Jim Haman da ya riga masa a nan ne, sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, sai can anjima da hantsi, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.